Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabata muku da wannan shiri a yau Lahadi 10 ga watan Janairu shekarar 2021. Abubu da abubuwan da nake tafa da su Maryam ba makalan labarai.
Wani dan majalisar jiha mai goyen bayan Trump wanda ya dauki bidiyon kansa yana shiga ginin majalisar dokokin kasar yayi marabas kuma an sanar da karin kaman masu tarzoma a jiya Asabar a zaman wani bangaren binciken da ake yi akan harin da aka kai ranar Larabar da ta gabata a ginin majalisar dokokin Amurka. Papa Roma Francis ya ce shawarar yin rigakafin cutar COVID-19 wani batu ne na da'a. A yau Lahadi, hukumomi sun ce sun gano wurin da na'urar nadar bayanan sadarwar jirgin sama guda biyu suke a inda jirgin saman kasar Indonesia ya fada a jiya Asabar, wanda ta yiwu ke da muhimmanci wajen gano abin da ya faru da jirgin wanda ke dauke da mutum 62 a cikin sa.
Tukanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Jamhuriyar Niger, a yayin da ake shirye-shiryen bikin rantsar da sabon zababben shugaban kasar Amurka, Joe Biden, a ranar 20 ga watan nan na Janairu, ɗan siyasa a Jamhuriyar Niger sun fara bayyana ra'ayoyinsu biyo bayan farmakin da wasu magoya bayan shugaba Donald Trump ne barin gado. Suka kaiwa zauren majalisar wakilai a shekaran jiya har ila yau a Jamhuriyar Niger. Ya zuwa ranar jiya Asabar babban asibitin Galmi da ke cikin jihar Taho tare da dukkan mutane 100 da suka kamu da cutar corona ciki har da malaman asibiti. Bayan haka kuma za ku ji cewa a wani gari da ake kira Kanya Babba a jihar Jigawa an sanya dokar kayyade kayan leti da kuma kayan gara. Madina Shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a yanar gizo. Amma duk kafin nan ya gyara zama domin jin yadda duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani dan majalisar jiha mai goyen bayan Trump wanda ya dauki bidiyon kansa yana shiga ginin majalisar dokokin kasar yayi marabas kuma an sanar da karin kaman masu tarzoma a jiya Asabar a zaman wani bangaren binciken da ake yi akan harin da aka kai ranar Larabar da ta gabata a ginin majalisar dokokin Amurka. Derek Evans, dan majalisar wakilai a jihar West Virginia daga jam'iyyar Republican, ya sanar da yin marabas din ne a jiya Asabar a wata wasiƙa da ya tura wa gwamnan jihar West Virginia, Jim Justice. Ana tuhumar Evans ne akan shiga wuraren da sai da izini ake shiga a ginin majalisar da kuma saba doka da oda. Idan aka same shi da laifi, zai fuskanci hukuncin daurin shekara 1.5 a gidan yarin gwamnatin tarayya. Evans ya yaɗa bidiyon kansa a shafin Facebook a lokacin da ya afka cikin ginin tare da wasu masu tarzoma. Akwai lokacin da aka ji yana cewa mun shiga ciki. A wani bidiyon da ya sanya a Facebook kafin lokacin kuma wanda daga baya aka cire, Evans ya yi gargaɗin cewa masu tarzomar za su shiga ginin majalisar. A cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai, Evans yana so ya bada haƙuri. Papa Roma Francis ya ce shawarar yin rigakafin cutar COVID-19 wani batu ne na da'a. Zaɓi ne na duba abu mai kyau ko mara kyau saboda da lafiyarka kake wasa da rayuwarka da kuma rayuwar wasu. Abinda Papa Roma ya faɗa kenan a wata hira da gidan talabijin din Italiya na Channel 5. A wannan makon birnin Vatican ke shirin fara yin rigakafin kuma Papa Roma Francis ya ce ya riga ya shirya zuwa ya karɓi rigakafin. Cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins da ke Amurka ta faɗa a safiyar yau Lahadi cewa mutane miliyan 89.6 ne suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya. Amurka ce ke kan gaba da mutum miliyan 22, daga nan sai Indiya da ke bi mata da sama da mutum miliyan 10, sai kuma ƙasar Brazil mai mutum miliyan 8 da suka kamu da cutar. A yau Lahadi, hukumomi sun ce sun gano wurin da na'urar nadar bayanan sadarwar jirgin sama guda biyu suke a inda jirgin saman kasar Indonesia ya fadi a jiya Asabar da ta yiwu ke da muhimmanci wajen gano abin da ya faru da jirgin wanda ke dauke da mutum 62 a cikinsa. Mun gano inda na'urorin da ake kira black boxes suke a cikin ruwan da jirgin ya fada, a cewar shugaban hukumar kiyaye harkokin sufuri na kasar Indonesia. kwararru masu iyo a karkashin ruwa na neman su kuma muna fata ba zai dade ba za su fito da su a yau Lahadi kwararrun masu iyo suka fito da sassan jikin mutane tarkacen jirgin da kuma tafafi a cikin ruwan da ke kusa da Jakarta babban birnin kasar
to madallah kamar yadda kuka ji a farkon shirin a jamhuriyar Niger a yayin da ake shirye-shiryen bikin rantsar da sabon zababban shugaban kasar Amurka Joe Biden a ranar 20 ga watan nan na Janairu ɗan siyasa a jamhuriyar Niger sun fara bayyana ra'ayoyinsu biyo bayan farmakin da wasu magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka kaiwa zauren majalisar wakilai a shekaran jiya a wata hira da wakilin sashen Hausa Sulaiman Munabarma da wani ɗan siyasa Alhaji Aso Mana Muhammadu ya nuna rashin jin dadin sa game da faruwar wannan al'amari da yake bai dace da kasar ta Amurka ba
abin kunya ne a ce shugaban kasar Amurka an kada shi a zabe na shugaban kasa wanda kowa ya shaida a cikin Amurka har da mutanen jam'iyyar shi kuma har yanzu yana aburi yana sa mutanen shi magoya bayan shi su zo su karkashe dukiyar kasa su kai ma dakin shawara na ƴan majalisu hai matsayin ɗan siyasa a nan Niger ganin nikar ma yau Niger tana gaba Amerika wajen suka jamhuriya ina san Amerikawa irin waɗannan mutane su yi su tunani kake su dauke da su kasa Amerika kasa ce wadda ake koyi da ita ta suka jamhuriya
a ganin ka menene ya kawo faruwar wannan al'amari
to abinda ya kawo faruwar al'amari san kai ne kadai saboda kasa Amerika kasa ce wadda ta hada kowa da kowa kowane jinsi saboda haka ina yi ma Amerika fatan alheri ga wannan sabon shugaban kasa da suka samu su maido daraja Amerika a idanun duniya
wata hanya ce kake ganin shi sabon zababban shugaban kasar ta Amurka zai bi domin maido da daraja da kimar ita kasar a idanun duniya
ko magana wanda yi shekaran jiya radda aka kai ma wannan ƴan majalisa hari wanda ya kamata su sa hannu bisa rantsar da shi wannan magana ta shi ita kadai tana sawa Amerikawa hankalin su ya kwanta tunda magana da yi wanda zai barin gado shi da kai ne ta maido shi bisa ga hanya inda yayi kira ga magoya bashi su koma gida wannan abu na harkoki na abu na biyu na ji dadi ga wannan mayyan kafofin watsa labaru Twitter da suka sa shugaban kasar Amerika da zai barin gado bisa abin da Saruk San Lisnoir ba shi iya wata magana a Twitter kin shi na ji dadin haka suna gwada ƴan ƙasar Amerika ne kuma mutane wanda ke san jamhuriya suna san jamhuriya ta ci gaba a ƙasar Amerika
to madallah a gaida Sulaiman Munabarma har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika daga nan birnin Washington DC ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniya
wani harin bom da ya faru da safiyar yau Lahadi a babban birnin Kabul yayi sanadiyar kisan wani mai magana da yawun gwamnatin kasar da wasu abokan aikinsa biyu jami'ai sun ce wata nakiya mai magana bisu ce ta auna motar da ke dauke da Ziya Wadan mai magana da yawun dakarun National Protection Force a ma'aikatar cikin gidan kasar harin kuma ya jakata mutum daya a cewar wata sanarwa shugaban Afghanistan Ashraf Ghani yayi Allah warai da aikin na ta'addanci ya kuma ba hukumomin da suka dace umarnan kama waɗanda ke da hannu a harin a cewar ofishinsa babu wanda ya dauki alhakin kai harin bom din amma gani na dora laifin kitsa harin akan mayakan Taliban wani shahararren dan jaridar kasar Zimbabwe Hopewell Chinono ya bayyana a gaban kotu a jiya Asabar bayan da ƴan sanda suka kama shi bisa zargin yada ƙarya kungiyoyi masu sa ido akan ayyukan ƴan jarida na fargaban kaman Chinono wanda shine na uku cikin wata shida ka iya zama wani bangaren kokarin da gwamnatin shugaba Emmerson Mnangagwa ke yi na murƙushe ƴancin bayyana ra'ayi ta shafukan sada zumunta Chinono ya zauna kusan tsawon sa'o'i hudu yayin da masu gabatar da ƙara ke neman kayan kariyar cutar COVID-19 da za su sanya kafin su ci gaba da zaman shari'ar Chinono ya ce yayi cuɗanya da mutane biyu da suka kamu da cutar coronavirus Harrison Nkomo, lawyer kare haƙoƙin bil'adama ne a Zimbabwe kuma mai kare cin ono, ya faɗa wa manema labarai cewa kotu za ta wanke cin ono daga duk wani laifi na yada bayanan ƙarya.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To zamu tashi koma jamhuriyar Niger. Ya zuwa ranar jiya Asabar, babbar asibitin Galmi da ke jihar Tahowa ta yi rajistar mutane 100 da suka kamu da cutar corona, ciki har da malaman asibiti. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Mutane 100 ne yanzu haka suka kamu da cutar mashako ta coronavirus, waɗanda bincike tabbatar da haka asibitin Galmi da ke cikin gundumar Malbaza a cikin jihar Tawa jamhuriyar Niger. Gundumar Malbaza tana iyaka da tarayyar Najeriya da ma gundumar birnin Kwanni. Daman taron majalisar ministoci na ranar Juma'a da ya gabata ya ba da sanarwar kamuwar mutane da cutar ta mashako ta coronavirus da wannan asibitin na Galmi ya rijista a ranar 6 ga watan Janairu da suka kai 89, amma zuwa rana Asabar da ta gabata mutum 100 ne suka kamu. Daga cikin waɗanda suka kamu da cutar har da ma'aikatan kiwon lafiya na wannan asibitin ta Galmi, kamar yadda ɗaya daga cikin manyan malaman asibitin na Galmi ya yi mini ƙarin bayani ta wayar salula.
Ni sunana Dr. Matthew Miguel, likita Galmi ne, wato ina shugabantar da aikin VIH da tuberculosis.
A yau muna iya musan kamar mutum nawa suka kamu a wannan asibiti ta Galmi.
A cikin wanga wata da wata mai wata da wuce mun samu mutane da yawa, bari in fara da cewa tun abin ya hula a watan uku, watan Maris zuwa watan Nuwamba mun samu ka uku kadai, wato mun samu mutum uku da mun tabbata sun kama da coronavirus. Amma haka takarar waɗannan watanni ba su da yawa, amma tun 30 ga wata sha daya har yau mun samu mutum wajen 100 daidai.
Mutum 100
sama da wanga coronavirus an kamata a tat Niger godiya, domin su sun ba mu kayan a domin mu auna da mun tabbata akwai ka 100 da suna da abin. Da suna zuwa daga Galmi, suna zuwa daga Kunni, suna zuwa daga Madawa da kuma kauyuka da yawa, da aka ba daga wuri daya kadai suka zuwa.
Yanzu kenan cikin waɗannan mutum 100 da suka kamu da wannan cuta, ana iya cewa akwai malaman asibiti da su sun kamu da wannan cuta?
Eh, cikin su mutum 100 akwai wasan 30 da suka kama da daga cikin aikatan likita, amma yawancin su sun zo daga wasu wurare daga garuruwa, ba su da wani hulɗa da aikin likita.
Ita dai asibitin Galmi tana karɓar marasa lafiya da suka hito daga ko'ina a cikin jihar Tawa da ma sauran jihohin jamhuriyar Nijar da ƙasashe makwabta, musamman tarayyar Najeriya da ke iyaka da wannan yankin. Likitan na Galmi Dr. Matthew Smegal ya yi mini bayanin irin matakan da suka ɗauka domin kace yaƙiyar yaɗuwar wannan allobar ta coronavirus. Yana da
matsala ko na ciwon kai, ciwon makogoro, rashin samsanta kamshi ko wari da kuma zawo, wato su da suna da waɗannan alamomi ai da hankali ana iya a zo wurin murin mu muna auna mutane domin a ga ko suna da coronavirus ko a'a, da kuma kamar kun sani kuma da ba a zo likita ba, ya kamata ka kula da waɗannan alamomi ku zama da hankali. Asa ba da wato tukumli asa ayi tazara kuma ayi distanciation social da wasu mutane, kada a yi hulɗa da mutane, a wanke hannuwa da sauransu domin kada mu bar wanga ciwo ya yadda
taron majalisar ministocin da ya gabata ya doki nauyin bude wurin killace masu dauke da wannan cutar a garin Malbaza dake kasancewa headquarter wannan gunduma da karawa asibitin galmi kayan aiki na kula da masu kamuwa da cutar ta coronavirus da marufe asibitin da kara tallafa malaman asibitin don kara musu guzari bayan wata tawaga daga official minister kiwon lafiya daga babban birnin Yamai ta je a garin Galmi ta ganiwa idanunta halin da ake ciki ko da yake abin ayar tambaya ga jama'a a halin yanzu shine wannan yanki na fama da wannan matsala kuma gashi dimbin dalibai na kwarara a kowace safiya zuwa makarantun nan boko Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
madalla a gaida Haruna Mamman Bago Wani gari da ake kira Kanya Babba ko Talatar Kanya a karamar hukumar Babura dake jihar Jigawa. Mahukantan garin sun sanya wasu dokoki dangane da tsare-tsaren aure, ciki har da ƙayyade lefe da kuma kayan gara. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Garin wanda wasu kan kira Talatar Kanya saboda ranar da kasuwar garin ke ci yana da matsakaicin girma da kuma yawan jama'a daidai gwargwado wanda mafi yawancin su matasa ne ita dai wannan doka ta ta'allaka ne akan ƙayyade kayan lefe da saurayi kan kaiwa budurwa da kuma gara da iyayen amarya kan kai gidan ango cikin kayan lefen da aka ƙayyade ya hada da matsakaicin akwati guda daya atamfa hudu leshi daya shadda daya gele daya hijabi biyu takalmi da jakar hannu guda daya kayan kwalliya da sauran yan tarkace duk a hada su cikin wannan akwati kayan lefan dai akan dauka a kai su gurin daurin aure gaban waliyan amarya da ango mahukunta da sauran jama'a domin tabbatar da an bi dokar Bashir Makama shine mataimakin sakataren kwamitin dokar
duba da yanda zamani yake ciki abubuwa na rayuwa sun yi tsada mu iyayen samari muna ganin irin wahalar da ake sha kafin hadaya aure Allah ya rubuce garin mu samari sosai kuma Allah ya rubuce mu da matan jewa to amma hei ga matan suna zauna cikin baya yi kuma da muka fa wannan doka mun fadawa mazan domin da yawa matan suna korafi cewa za ki ganin an aure mace a raha a banda take ba wani kuɗi bane in san an sake ta ba ta yi wannan mun kafa doka da duk yaron da ya saki ba za a yi magana aure ba sai uban yaro ya zo walin sa kenan an yi magana idan fa yayi aure ya saki da niyyar wulakanci zamu hukunta akan wannan mace an mata kaya kadan namiji bai kashe kuɗi wahala ba su ma iyaye su kan yi gara da wasu abubuwa na wahalhalu to su ma an sauƙaƙa musu
na zanta da samari da ƴan matan garin ga kuma abinda suke cewa
Ibrahim Shehu Kanya eh gaskiya na ji dadin dokar wannan da aka yi sakamakon jin dadin hakan ne ma yasa ajiya na kara aure saboda abubuwan sun yi sauki
au mu sa masa gaskiya ban ji dadin haka ba idan ya ba ta da sutura to ta ya za ta wannan shine kayan in ka je shi za ka sa saboda nakan kafin ka tafi ana dan babbayarwa an baka atamfa kala shida tun a biki ka dinke ta gaba kuma me za ka
Jamilu Halliru Kanya gaskiya ni abun bai mani dadi ba duba da irin yanayi da muke ciki mata dai misali dai suna da daraja to amma idan an tashi an ce an rage wannan kayan lefan gaskiya rukun auren ma da daraja zai yi wahala
Binta Abdulaziz ayi hudin na saboda wani idan aka riga aka yi maka shikenan wani ba zai sake yi ba daga shekara sai shekara amma a cikin su dai kana da su sai dai ka dinka mutum ko yayi maka ko bai maka ba
wasu daga cikin iyaye mata sun bayyana ra'ayin su game da dokar
Aisha Guli kadan aka batta wannan doka mata ba za su yi daraja ba an dinga wulakanta su kenan
Zila gaskiya ba mu ji dadin wannan kafa doka ba saboda tsakanina da Allah yaya mata gare mu kuma gahi an muta an ban mana marayu a gaban mu lefe idan an ba mu akwati daya kai kuma kai nawa zaka kai kenan
mai ro ban ji dadi ba gaskiya na nuna damuwa ta sosai ma fa kan wannan doka na aure da yarinya amma gaskiya ban ji dadi ba
wannan ya saba da yadda yakan faru a wasu yankunan arewa inda akan kai akwati 3-6 a wasu lokutan guda 12 da kuma shake su da kaya bisa nauyin aljihun masu auren Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Nigeria
madalla a gaida Hawwa Umar wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma zan koma gefe guda da mama Dina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo jama'a barkanku da warhaka Kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahiru mai shanu. To daga cikin matakan da aka dauka a duk fadin duniya domin daƙile cutar coronavirus. Akwai dakatar da zuwa makarantu, kama daga primary har zuwa kan jami'o'i. lamarin da ya tilitawa malamai koyawa daliban su karatu ta hanyar yanar gizo. Shin ta yaya malaman ke aiwatar da waɗannan ayyukan nasu ta hanyar internet? Kuma waɗanne irin kalubale suke fuskanta? Kaɗan daga cikin batutuwan da zamu tattauna da su kenan a cikin shirin namu na yau. A yau muna tare da Shamsuddin Muhammad, wani Bahaushe mai koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka, wanda abokin aiki na Mahmud Lalo ya samu zantawa da.
Assalamu alaikum, sunana Shamsuddin, ni dan Nigeria ne, ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. To gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai ina kiwon ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska, amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. Yanzu ɗin nan ma ban daɗe na gama koyar da ɗalibai na ba, kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati. Ta yanan giza-giza muke yin komai da komai, yanda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri, haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo. Su tambaye ni in ba su amsa, ina da wani mai zanci aikin da zan ba su, ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani, in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji, wato classwork shi ma muna yin shi. Suna gani na ina ganin su tambaye ni in ba su ansa, abun kawai yayi tsari gaskiya sosai, ba abin da ya canza. Abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na, amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su yayi wannan yayi signing in, wato ya nuna cewa ya shigo aji, ni kuma sai dai in fara ba su jawabi. Gaskiya wannan tsari yayi daɗi sosai, kuma ya bani wannan ce for the first time na koye yanda zan iya koyar da ɗalibai ta yanan gizo-gizo. Gaskiya abin ya yi min tsari sosai. Yau na ba su wato aikin wanda ake zuwa da shi gida, so homework kenan. Yau za su gabatar min da waƙoƙin Hausa. Zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan Aliji Tawa, to labarin duniya, wanda ya tare da Baba Ali dan yana son wakan sosai. So dukan su gaba ɗaya za su gabatar da wakan Hausa. Tabarin mu fara. Yeah, hello class. I think the first person to start is Thomas, so you will start with your presentation. Yeah. I want you to really, yeah, okay, don't worry, okay. I think you're really doing a good work. It's just that, yes, in the part of Baba Ali was a little bit faster. But, yeah, you got
to... So, gaskiya, kalubale da zan ce la ina fuskanta ko ice ina fuskanta, amma dai yanzu dai ina dan shawo kan shi shine, gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria, ban taɓa sanin me ake yi ko inda ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanan gizo-gizo ba. Ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai, saboda ni ɗaliban ma ina ta musu wasa da dariya, ina to ni fa ban san abin nan ba. Wani lokaci ma in ina yi su za ka ce min ai malam ga yadda za ka yi, saboda ba girman kai a nan, in baka san abu ba za ka ce ma ɗalibi ya kai. To ɗaliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa, amma ba za a ba abu bane da za ka iya kai tsaye. Ɗaliban ma da tunda sun saba yi, ba yau suka saba yi ba, suna dan koya maka haka dan saba.
To a gaida Malam Shamsuddin, wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia dake nan Amurka. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Dahiru mai shani daga nan birnin Washington DC. To a gaida Madina mai shani yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Wani dan majalisar jiha mai goyon bayan Trump wanda ya dauki biliyan kansa yana shiga ginin majalisar dokokin kasar yayi murabus, kuma an sanar da karin kaman masu tarzoma a jiya Asabar a zaman wani bangaren binciken da ake yi akan harin da aka kai ranar Larabar da ta gabata a ginin majalisar dokokin Amurka. Papa Roma Francis ya ce shawarar yin rigakafin cutar COVID-19 wani batu ne na da'a. A wannan makon birnin Vatican ke shirin fara yin rigakafin, kuma Papa Roma Francis ya ce ya riga ya shirya zuwa ya karbi tashi rigakafin. A yau Lahadi, hukumomi sun ce sun gano wani da na'urar nadar bayanan sadarwar jirgin sama guda biyu suke a inda jirgin saman kasar Indonesia ya fadi a jiya Asabar, wanda ta yiwu ke da mahimmanci wajen gano abin da ya faru da jirgin wanda ke dauke da mutum 62 a cikinsa.
Wasu abokan aikin mu da ke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, sai Leo Sakili wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau ni Habiba Karisa, muku fatan alheri, ku ta gajiya ma assalamu.